Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1625 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa, ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Alheri Grace Abdu tare da Jummai Ali ke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji abin da ke ciwo makiyaya tuwo a ƙwariya a jamhuriyar Nijar. Usman Kabara zai shigo da shirin na ƙasa, shirin da ke yayata gudunmuwa da masu rayuwa da wata lallura ke badawa ga cigaban ƙasa. Sai kuma sharhin jaridun ƙasar Ghana da Baba Yakubu Makeri yake gabatarwa. Kana ku ji nasiha albarkacin watan Ramadan. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Yau Alhamis din nan, idan Allah ya yarda, shugaba Donald Trump da Amurka ya ce zai ba da sanarwar shawarar da ya yanke akan auye fitar da Amurka daga yarjejeniyar tarihi da aka kulla a Paris a shekara ta 2015 akan yanayi ko kuma a'a. Shugaban ya bayyana hakan ne a sakon da ya sa a dandalinsa na Twitter jiya Laraba da daddare. Shugaba Trump ya ce zai ba da sanarwar shawarar da ya yanke da misalin karfe 3 na yamma a agogon Washington DC. A lokacin da ya bayyana da Prime Minister Vietnam wanda yake ziyara nan Amurka, Mr. Trump ya ke ba da amsa ga tambayar da aka yi masa kan wannan batu. Illa kawai ya ce nan ba da jimawa ba za a san matakin da zai ɗauka. Tun da farko ya ce yana jin bayanai daga ɓangarori da dama, a saboda haka zai yi nazari tukunna.
Bom da aka ɓoye cikin wata mota jiya Laraba da safe ya fashe a unguwar da ofisoshin jakadanci suke a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, ya kashe akalla mutane 90 da raunata fiye da mutane 300. Wani jami'in tsaro da ya ce kada a bayyana sunansa shi ya faɗa wa muryar Amurka yawan mutanen da suka mutu sa'o'i bayan tashin bom ɗin. Tun farko, mai magana da yawun ma'aikatar kiwon lafiya ta Afghanistan, Wahidullah Majro, ya ce mutane 80 ne suka mutu, ko da yake ya ce akwai yiwuwar adadin ya karu. Bom din ya ratsa yankin Wazir Akbar Khan na birnin Kabul, inda nan ne ofishin jakadancin ƙasashe da ofisoshin gwamnati suke. Bom din ya lalata motoci da gine-ginen da suke kusa.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba aka rantsar da Alexandra Vučić a matsayin shugaban ƙasar Serbia, sa'o'i bayan magoya bayansa sun yi arangama da masu zanga-zanga waɗanda suke zargin shi da laifin mulkin kama karya. Mr. Vučić, wanda tun shekara ta 2014 yake riƙe da muƙamin Prime Minister ƙasar, ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi a watan Afrilu da gagarumin nasara. Jiya Laraba ya soka daga kan mukamin Prime Minister a hukunce. A yayin da yake jawabi gaban magoya bayansa a harabar Majalisar Dokokin Ƙasar, shugaban ya yi alƙawarin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma kare makomar yaran ƙasar. A can ƙasar Macedonia kuma, jiya Laraba, Majalisar Dokokin Ƙasar ta zaɓi sabuwar gwamnati ƙarƙashin jagorancin shugaban masu hamayya Zoran Zaev, matakin da ya kawo ƙarshen cijiyar harkokin siyasar watanni 6. Kusan watanni 6 bayan zaben wakilan Majalisar Dokoki da aka yi a ranar 11 ga watan Disamba, jiya Laraba da daddare, wakilai 62 daga cikin wakilan Majalisar 120 suka zaɓi sabuwar gwamnati. Tun shekara ta 2015, ƙasar Macedonia ta kasance ba ta da tsayayyar gwamnati bayan abin fallasar satar jin bayanai ga ta hamɓarar da tsohuwar gwamnatin ƙasar.
Hukumomin ƙasar Somalia sun ce wani kwamandan ƙungiyar 'yan tawayen Somalia ta Al-Shabab mai suna Bishar Mumin Fara jiya Laraba ya saranda ga sojojin gwamnatin ƙasar. Ministan yaɗa labaru na ƙasar, Abdulrahman Omar Osman, ya tabbatar kwamandan na Al-Shabab Bishar Mumin Fara ya yi saranda jiya Laraba a yankin Hiran da ke kudu maso tsakiyar ƙasar. Wani jami'in sojan Somalia mai mukamin janar da ya yi wa kwamandan Al-Shabaab ɗin tambayoyi. Ya faɗa wa muryar Amurka cewa ƙungiyar Al-Shabaab ta tura kwamandan zuwa Hiran, wani babban yankin ƙasar Somalia wanda ke da kimanin mutane miliyan guda, yawancinsu manoma, domin ya kai musu hare-hare kuma ya kashe su cikin wannan wata na azumi. Kwamanda na Al-Shabaab ya yi saranda kuma ya miƙa wa sojoji bindigogi masu sarrafa kansu samfarin AK-47. Labaran duniya kenan kuka saurara. To, ba da labarin mu bude taskar hotonnin namu a jamhuriyar Nijar, inda makiyaya a yankunan karkara ke kokawa kan rashin tasirin matakan da gwamnati ta ce tana ɗauka na magance matsalar cimakar dabbobi, lamarin da ya kawo faduwar darajar bisashe a kasuwanni. Wakilin Musulmin Muni Barma na ɗauke da ci gaban rahoton.
Babban abin da ke tayar da hankalin makiyaya game da halin ƙarancin cimakar dabbobin da aka shiga a bana shine rashin samunta a kasuwanni, musamman a karkarar da ba kasafai motoci ke zuwa ba in banda ranar kasuwa, lamarin da ya jefa ɗimbin bisashe cikin halin galabaita, ya kuma ƙara karyar da darajar su a kasuwanni. Dalili kenan da suka fara kai kuka a wajen ƙungiyoyin bunƙasa ayyukan kiwo irin su Kafan, inji shugabanta Sanda Bammi.
Dabbobin duka Nijar sun taru wuri guda ne ƙasan birmo wajen akaddanin daga Dibeje. Cawa sun ƙare, ruwa ma na tafki ya ƙare. Mekredi fa sai akwai mutumin mu wanda ya fito daga can, bisa sai mutane inda ya kawo shi haka sun daure su, haka sun kunshe su sun tai, ba su sai da komi ba, belle su sai abin shi. In ka sawo kawo saniya guda baya wuce jikka 25, in baya iya tahiya da mota ka dauko shi ka biya mota jikka 10, kenan baka samu abin da zaka sai sako na haji, belle ka sai dan dussa ka kai ma dabbanka ya fadi, ka kawo shi kasuwa baka sai da ba, kai ma rayuwanka zaka rasa.
A baya-bayan nan, gwamnatin Nijar a yayin wata ganawa da jakadun kasashe da kungiyoyi masu hannu da shuni ta buƙaci ton 70,000 na cimakar bisashe domin cike gibin da ake da shi, ta yadda za a tsirar da rayukan 10 miliyoyin dabbobin da ake da su a wannan ƙasa. Sai dai da alama rijiya ta ba da ruwa, guga ya hana, domin abubuwan da hukumomi ke aikewa a karkara ba sa shiga hannun waɗanda aka yi domin su.
Abubuwa wadda gwamnati yake ana tura ma talakawa, ya kamata ya shiga hannun talakawa. Ba mutum guda za a zo a kawo mota ya kose dussa ya bir talakawa. Makiyaya wadda ya zo da sakon shi guda a bashi hali ya sai shi, ba a yi haka nan, sai dai mai hanya mutum guda ya zo ya kawo mota ya gare wajen meri.
Kamarin wannan matsala ya haddasa zaman doya da manja tsakanin makiyaya da jami'an kare gandun daji a wasu bangarorin yankin Maradi, inda wasu makiyaya kan zuba dabbobinsu a gandun da doka ta haramta gudanar da kiwo ko ayyukan noma, saboda dalilai masu nasaba da kare muhalli da bunƙasa wasu nau'o'in halittu. Sai dai sakatare janar na ƙungiyar Kafan Al-Mansur Muhammad na cewa,
in mutum ya shiga reserve, in ya taka doka, inda akwai doka na Code Forest, a yi tara da kamata, shi ke mana. Abin da an kai ga division nan da Ozover sun kai nan, bai kamata ba. Komi lahin mutum ya kamata a bashi darajar shi. Irin waɗannan yara da aka ma sun shiga ko reserve ne, brigade ta zo ta musu walakanci, kuma uwayensu yau suna kuka da wani abu. Cikin ma lokacin da yau muna nema mu jawo hankalin mutane saboda tsaro.
A watan Fabrilun da ya gabata, shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya gargaɗi shugabannin ƙananan hukumomin da suka yi amanna sun karkata akalar tallafin cimakar dabbobi da na mutanen da aka aika domin sayarwa talakawa akan farashi mai rahusa su hamzarta amayo abubuwan da suka ci ko kuma su fuskanci hukunci. Sai dai idan aka yi la'akari da ƙorafe-ƙorafen mazauna karkara a yau, akwai alamar wasu ma'aikatan ba su daddare ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yau madalla, kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
What da kake yi kullum sai in zo in rasa ka wata rana tace idanuna ba su kallon gare kuma kafin ni mutu kai aure baba na kuma yace dana saurara ka ji kar ka dinga yin babban mafalki yace sha'anin duniya ba sauki ba ka daina yin babban mafalki kariya ba domin yaje idan nayi naji a cikin komai zai yi shawagi a cikin sarari sai na ce wa mama na karki sake yin kuka
zai yi shawagi kamar ka tafa
sai na ce wa mama na karki dinga yin kuka
zai yi shawagi kamar ka tafa
dukkan tsoro na kube na business su
zai yi shawagi kamar ka tafa
ubangiji shi na gaskanta mama
zai yi shawagi kamar ka tafa
shawagi a cikin sarari
zamu yi shawagi kamar ka tafa
shawagi in the sky mama
zamu yi shawagi kamar ka tafa
yaro sai mu dake komai na ne muke nema hanya za ta bude mu yana ciya ko cikin hamada ko cikin saki rani hanya za ta bude mu kuma sharuwa ina kwaba a cikin lagayo zan tashi in yi wanka in mun yi datti cikin
shawagi kamar ka tafa
nace oh
zamu yi shawagi kamar ka tafa
dalle mai da malame wanda ke cikin nema
hanya za ta bude mu yi nace ya
kasuwa da manoma fama da cikin baya
hanya za ta bude mu yi nace ya
kasuwa da marayu wanda ba su da kowa
hanya za ta bude mu yi nace ya
ko ma sai ka ki nema ko mulki ka ki nema
hanya za ta bude mu yi
yan mata da samare wanda ke neman aure
hanya za ta bude mu yi naciya
zamu yi shawagi a cikin sarari
zamu yi shawagi kamar ka tafa
zamu yi shawagi a cikin sarari
zamu yi shawagi kamar ka tafa
tsoro na kube na business
zamu yi shawagi kamar ka tafa
ubangiji shi na gaskanta
zamu yi shawagi kamar ka tafa
to madalla yanzu kuma ga Usman Kabara da shirinmu na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba mai nakasa da shi kai ilimi ya bi nakasa ba za ta zama
mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar har yanzu dai muna ci gaba da tattaunawa ne tare da Haruna Muhammad wani mazaunin jihar Kaduna wanda yake da bukata ta musamman domin kuwa gurgu ne a zauna akan keken guragu amma kuma ya shahara a sana'ar walda. Shin Haruna, a cikin mutanen da suke da bukata ta musamman, kana tunanin ta ina wannan sana'ar ta ka zaka iya taimaka musu dan ganin cewa an samu iri-irin Haruna sau shurin masaki?
Wacan kuma abin da ya kamata ko wallahi gwamnati ne ya kamata ta yi kici kaka a cikin harkar al'amuran da kaza su in suka ba ni iyayen su wallahi suna nan gwamnati saboda majority yanzu kaga a nan Najeriya iyayen da kaza su wallahi talakawa ne ba su da karfin da za su iya tafi da al'amuran da kaza su 100% ba su za su iya ba sai su iyayen su karshen ta mahala na kasashen shi ake nema a nishi zo ke maka mai gida to kaga ai ba zai yi ba sai gwamnati ta shiga harkar
to kamar yanzu aka ce ta ina za su shiga wata shawara zaka bada aka ce ta ina gwamnati ya kamata ta fado kai na ta fara wata gaba
wacan ba koya mana kasa su aikin ne matsalar ba ka kaman ni yanda na faɗa ma ina fita ne na je na zauna da masu tsafa kanan na zauna da masu tsafa na fita ne je na fara process na fara process wacan gwamnati akwai wannan kasa su mu da yawa gani yake kai shi ba ya ji ba kun ba wannan baran fa ba yayin da zai yi ba yayin da zai yi ba zai yi wata wani wannan baran fa
yana ga ruwa
kai wacan gwamnati ta dinga dan matsawa kamar dole ta zama kamar dole fa
ita ga kuma kamar doka kenan
eh kamar wallahi ta zama kamar doka in ta zama kamar doka su kansu iyayen za su gadi cewa yaran su yana hannun gwamnati wannan za ta koya mai sana'a wacan in ma yana ganin cewa sana'ar ba za ta kai ga ci ba, ai zai ga sauran nakasassu ɗan wacce masu yin sana'an wanda sun wuce da sanin shi zai za su zama burkiwa gare shi, ko ba haka ba shi ma yana sai kai state din zai yi sha'awar haka. Sannan mu kuma sauran inda muna zama da su muna burge su ɗin dole akwai shawarwari cewa ku dage za ku kamo mu ko kuma ku wuce mu, ku dage kaza kaza kaza. In muna burge su ɗin kamar mu da nake ni yanzu da nake zaune da manya-manyan injiniya ka sana bana aiki, in su shi ma ɗin ya fita za su ce aiko kaza kai mutanen suna kokari shi ma ba shi haka ba ni kaɗai ba haka 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 duk zai gama mutanen mu kowa yana da abin da zai ci a dinga taimakon juna.
To amma misali yanzu kana tunanin kamar misali kamar wata ƴar kungiya-kungiya haka da kuke da ita, ko kuma a ce a kawai yau ni Haruna na yanke shawara duk shekara zan ɗauki yaro ɗaya misali mai na kasa in ga na koya masa aiki cikin shekara biyar in ya iya na yayi shin sake ɗauko wani duk a ƙaramin ƙarfi, kana wannan tunanin?
Gaskiya kungiyar mu suna kokari, duk ina ɗaya daga cikin mutanen da muke bi duk inda wani haki yake ko mai anguwa duk da kace shi mun je mun gabatar da kanmu cewa mu ne mu kaza kaza mu zo daga waje kaza da Allah da Annabi da ya ga gurgu matashi wanda isa cewa yana da lafiya yana da ra'ayin ya koyi sana'a ya buga mana waya ga nan bamu muna da inda zamu kai shi, gwamnati za ta koya mai sana'a, in ta koya mai sana'a za ta yaye shi ta bashi kayan aiki ta bai shawarwari da zai taimaki kanshi sauran kuma shi ma sai ya cika da nashi. To watan kuma sai a ɗan koyon ɗan ƙara hafi kaɗan da nake son ƙara wa gwamnati, watan ba yaye mutane ya kamata a samu su a an yaye su an cire hannu gwamnati.
Kana nufin irin ND da wuraren koyon sana'o'i kake magana?
Ka dinga bin su a gindi a gindi tana gani ne suke tafi da al'amuran sana'o'insu.
Ba ya koya yi wasu da abin ba.
Yawwa su ma in suna gwamnati in tana da yadda za ta yi ta gace tunda tana da injiniyoyinta wane za mu ba ka aiki kaza. Kamar ka ga yanzu kamar muna Najeriya yanzu misali akwai ayyuka da yawa da ko kujerun makaranta ko gadajen makaranta da gwamnati ke rabawa da yawa wanda na kasan za su iya aikin, ta ce muna da mutanen mu da muke so ka ba aikin nan da Allah za mu baka aiki waje kaza muke so ka ba aikin nan mutanen mu ne ka so da taimake su a taimake su a haka a haka gwamnati tana ba su sauran ma 'yan gari wallahi za su kawo nasu, amma ka gwamnati ma ba ta ba su ba bayan za su ma 'yan gari su kawo nasu.
To yanzu kai a matsayinka na wanda yake da bukata ta musamman, idan nace wai shin menene matsalar masu bukata ta musamman ko me zaka ce mu?
Gaskiya matsalar masu bukata ta musamman ba shi ne wai su yi karatu ba a ko su koyi sana'a, gwamnati ta ba su kyakkyawan kulawa na tafi da al'amuran su. Kaga yanzu misali Usman a cikin masu nakasan nan akwai mutumin da hannun shi baya aiki baya tafiya ko kuma a ce ba mai da ido, shi kuma wannan shi ya zaka da shi kaga shi an aje mu a misali an aje mu a gefe mu ba na kasa su bane shi kuma wacce me za a kira shi ka gani shi ya wanda nake mu makin nan. To gwamnati wallahi ya kamata ta taimaki wannan
misali ku kuma wayanda ake ganin cewa gafa wayanda a cikin ku ana son a koya musu sana'a ana son a ba su ilimi amma na tumbara da ba za su bari ba, su kuma menene matsalar su kenan, me zaka ce musu?
Gaskiya masu yin wannan hali ya kamata su yi su yi su gane cewa wannan ba sana'a ba abin madogara bane, saboda akwai masu lafiya ma da ba su kai shi ba ma ya mallaki gida ya yi aure yana da komai nashi na bukatar na rayuwa, to shi fa ba ya sanya wannan abin bara ba za ta kai shi ga wannan abin ko ya fi sanya tsaya titi din kawai naira biyar naira goma na bashi shi zai tara ta ba zai taru ba ya janye wannan abin a rashi ba za ta taru ba ya yi hakuri ya janye abin a rashi ya koma ya tsaya ya natsu, akwai sana'a da zai iya ko kasuwanci ne ko da kadan kadan din nan ya fara Allah sai ya taimake shi.
To kungiyoyin ku na nakasassu daban-daban ko makafi ko guragu ko kutare ko ma wace irin nakasa ce kai ko da hatsari mutum ya kafa shi ta fita kaga dai ya fada ciki, shin kungiyoyi irin wa'annan kana da kuka a kansu koko yabo koko ba yabo ba fara yaya yake a wurinka?
Watan abinda kungiyoyin nan suke sai yanzu a nan muna mu kasan mu nan ma kaga kawai misali nan muna mu a jihar Kaduna mun bi cewa muna roƙon gwamnati da ta taimaka mana da wani kamar mai ba da shawara bangaren mutanen mu da bai kai kukan mu gaban gwamnati ne da direct gwamnati ta duba ta ga iya abin da ta
faɗa mai. A Kaduna ko ina?
A Kaduna ai sauran ma zan iya ce ma gaba ɗaya Najeriya duk su ma abin da muke processing suke processing cewa in ya faɗi matsalolin shi da gwamnati gwamnati za ta faɗa mai to kaza muke so ya kamata mu kuma za mu kaza mu kaza sai dawo ya faɗa mana mu ko mutanen mu za mu faɗa musu kaza ya kamata a yi da abin
da za ta kuna da wakili kenan ba kawai mai ba gwamnati shawara ba a wakili tsakanin ku da gwamnati
ya kici ya kici yawa. To ko da an ba mutanen sai mu ga cewa mun dai roƙa an ba mu to amma ba sa mana amfani
su ana ba ku lafiyayyu ne ko da kasasu?
Wallahi da kasasu ne yan uwan mu saboda ba sa ma samun daman ma da za su shiga da kotun mu
bare to ko aljihun su ne yake cika ko su ma
na'am
ko nasu aljihun ne yake cika
gaskiya bazan kina aljihun ne yake cika ba saboda inda na ai muna ganin su ai inda na su aljihun ke cika zamu ga canji a cikin su ko inda mun ji ba mun ji ba to me za a ce an yi abin nan ya ki ce to ba mu da yadda zamu ita ke gani yanzu ma kamar kungiyar naka sun ma ta ja ba to da ka ba za ka dogara da kungiya ba dole ka fita ka je ka nemo naka
yanzu aka ce za a gyara irin wannan kungiyoyin naka sassu din aka ce za a gyara wata shawara za ka bayar misali aka ce yaya za a gyara Malam Haruna
gaskiya akwai shugabannin mu ne naka sassu da suka san me suke yi sun san abin da suke yi watan da su ya kamata gwamnati ta jawo su wallahi gwamnati ta san me hankali ta san mara hankali inda zauna da su tana tattaunawa da su ta san inda suka dosa ta san inda suka fada san inda suka tsaya didi to kaza ya kamata kaza ya kamata to shine yake za ku taimaki an wasu mu kuma za mu taimake ku
a ƙarshe menene ban tambaye ka ba kake so kai magana akai
bangaren ilimin naka da sanin nake so a ƙara ƙarfafa mu gwiwa saboda ka kama mutanen mu yanzu kuma akwai da yawa wanda ba za su iya sana'an nan ta wahala da ake yi wata na tsaro
sai dai wannan
karatun ne za su dole karatun ne za su
ya dan samu ya dan kale wata yar computer shi a office yana aiki yana ba da gudunmawa
shine ba kaga yana samu sauki to kaga kamar yanzu makarantun da kasu kamar gidajen da muke zama yanzu duk da nan dai majority zaga haya ake dole amma dai hayan sai ka ji inda zai fi ma saukin rayuwa inda ba za ka dinga shawuyen shi ba ko kuma wahalar tafiya kasa to dan Allah gwamnati ta duba a cikin makarantun da kasu ne da diba inda na kasa su suke shan wahala ta gyara musu saboda su ji dadin take da rayuwarsu inda kasa shi na shan wahala gida shi kuma ba zai iya ce ya tafi makaranta kuma ya ci gaba da shan wahala ba zai iya bane ba ba zai iya ba to amma inda akwai sauki komai nayi sauki ne duk abin da yake ma yana kuzari yana ne akwai mutumka to za ga yana ta yi bai sha wahala ba ba ma sai ka matsa mai zuwa za ga yana kawo kanshi
shi yasa nake kokarin na shigo kasar in yi zagayen ganin makarantun nakasassu da wuraren sana'o'insu saboda in sassa da dauka a faifan bidiyo yanda za mu zo mu amfani da shi a murayar Amurka mu ga me suke ciki mu nanan suke ciki
ya niko da radadi na san dai ba ni kada ka fara kira ba amma da rokan arziki na duk sauran mutan da aka kira ran da za a yi wannan zagayen duk a tafi da mu
to Allah ya fa
inda ba ake
abun da dangari akan ci gari ku za ku nuna mana ina ne in muka zo insha
Allah in Allah ya fiya da ko mun yi alƙawari
to nagode sosai Malam Haruna
Allah ya ruba shi Allah ya saka da ni Allah ya dauka ku
anan tattaunawar tamu da Haruna Muhammad mai sana'ar walda kuma mai bukata ta musamman ta rashin kafafu ta kammala a madadin wacce ta hada mana sauti Julie Lazarus Gresham Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
to madalla sai kuma muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan kasar Ghana na wannan mako ga Baba Yakubu Makeri
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito hurucin shugaban kasa Nana Akufo-Addo inda yake tabbatarwa al'umman kasar cewa duk wanda aka kama nasaba da kisar gilla da aka yi wa wani babban soja Maxwell Adam Muhammad zai huskanci shari'a bisa dokokin kasar Jaridar Daily Graphic ta ce shi wannan soja Captain Maxwell Adam Muhammad yana guje-guje miƙe jiki ne da safiyar Litinin a garin Dancira Obuasi a jihar tsakiyar Ghana inda wasu 'yan garin suka kai masa hali bisa kuskure suka jefe shi kuma suka kona shi har lahira bisa tuhumar dan fashi da makami ne jaridar ta ce har yau dai al'ummar Ghana sun kasa fahimtar yadda aka yi waɗannan mutane suka yi wa Captain sojan wannan mummunar kisan sai dai shugaban ƙasa ya nace cewar duk wanda aka kama da laifi doka za ta yi aiki a kansa Ita kuwa jaridar Delega ta rawaito cewar sojoji sun kai samame a garin da aka kashe dan uwan nasu dake cikin gundumar Afadinkira a jihar tsakiyar Ghana kuma sun tattara matasan garin da ake hakan zinari a wurin Jaridar Delega ta ce a cewar wata sanarwar ma'aikatar sojin kasar ta riga ta jibge rundunar sojoji 30 don binciko dalilan da ya janyo wannan kisar gilla da aka yi wa jami'in nata Jaridar ta ce an tattara waɗannan matasan ne bisa zargin su da hannu a cikin kisar sojan Jaridar Delega ta rawaito kakakin ma'aikatar sojin Kanal Agri Kwashi yana cewar sojojin za su tabbatar da kwarewa a wannan bincike da za su gudanar sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ta yi kanun labarai mai cewa Majalisar Dinkin Duniya ta yi bawa kwarewa da kuma kwarin gwiwa da sojojin zaman lafiya na Ghana suke nunawa a fadin duniya jaridar ta ce an bayyana wannan yabon ne a wurin wani bukin cire tuta da kuma ajiye furanni da aka yi a birnin Accra na ranar ma'aikatan zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya jarida ta ce da take jawabi da yawun babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres. Wakiliyar Majalisar Dinkin Duniya a Ghana Christine Evans Clark ta ce a madadin baki ɗayan hukumomin Majalisar Dinkin Duniya na yaba wa sojojin kwantar da tarzoma na ƙasar Ghana da irin gudunmuwa da suke yi a faɗin duniya. Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na Ghana. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa na muryar Amerika.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anan Washington na cewa ƙarfi 3:25 na asuba. Sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garba Kebbi Karamar kuna ta Bali ta Taraba tarayyar Najeriya. Halar haƙiƙa rataba hannu da 'yan majalisar tarayya suka yi dangane da ƙudurin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na yaƙi da cin hanci da rashawa a zama da ya zo a kan lokaci kuma ya zo a daidai. Fatan wannan ƙudurin zai zama a aikace domin ya tun da majalisa ta sa hannu ya zama doka, ya kamata kuma a ce a yi aiki da shi 100%. Da fatan Allah Ubangiji ya sa wannan ƙudurin ya zama alheri ga Najeriya da daukacin al'ummar Najeriya baki daya.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na Amerika. Daga Musa Ubane, sarkin guragun Ringin a Jigawan Najeriya. Albarkar wannan, ni abinda zan ce a wannan lokaci munnar wannan shekara biyu da Buhari ya yi a kan gadon mulki. A dan Allah dan Annabi Excellency Gwamna Badr, albarkar wannan rana ta shekara biyu cif cif. Dan Allah ya taimaka ya yi mana wannan hanya wacce muka sha nema a gonakin baya daga Ringin zuwa Doko, kuma ya gyara mana wannan hanya daga Kanya babba zuwa Fafura har gaba.
To madalla, sai kuma nasiha albarkacin watan Ramadan.
Da goma na farko, da goma na biyu, da goma na ƙarshe, duk kada mai azumi musulmi ya wasa da su, domin ai sau ɗaya ne Ramadan ɗin a shekara. Saboda haka ya yi ƙoƙari ya daure ya ga ya wahala kansa, don manzon Allah ya ce duk wanda Ramadan ya tsaya sai ya ta bacci bai tashi ya yi ibada ba, Allah ya nesantar da shi gaban rahama. Saboda haka yi ƙoƙari ka wahala kanka cikin wannan wata wurin yin ibada, ka daure wa ainihin wato rowarka, ka ɗauki dukiyar da Allah ya baka, ka ci gaba da taimakawa bayin Allah musamman waɗanda suke cikin halin ƙaƙani kai cikin Ramadan. In kai kokarin wannan kai abin da ya kamata, daure ka dinga karanta Alkur'ani a kowane rana, ya zamanto ka samu ka sauke Alkur'ani cikin watan Ramadan, ko sauka ɗaya ko sauka biyu zaka yi, ko ma fiye da haka an yadda maka cikin Ramadan ka wahala kanka wurin wannan.
To madalla, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Yawan Hamid ne idan Allah ya yarda shugaba Donald Trump na Amurka ya ce zai ba da sanarwar shawarar da ya yanke a kan au ya fitar da Amurka daga yarjejeniyar tarihi da aka kulla a Paris a shekara ta 2015 a kan yanayi ko kuma a'a. Shugaban ya bayyana haka ne a saƙon da ya sa a dandalinsa na Twitter jiya Laraba da daddare. Bam da aka ɓoye cikin wata mota jiya Laraba da safe ya fashe a unguwar da ofisoshin jakadanci suke a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, ya kashe aƙalla mutane 90 da raunana fiye da mutane 300. Wani jami'in tsaro da ya ce kada a bayyana sunansa shi ya faɗa wa muryar Amurka yawan mutanen da suka mutu sa'o'i bayan tashin bam ɗin. Jiya Laraba aka rantsar da Alexander Vučić a matsayin shugaban ƙasar Serbia. Sa'o'i bayan magoya bayansa sun yi rangama da masu zanga-zanga wanda suke zargin cewa shi mai mulkin kama karya ne.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da sai bango ya tsage na Jummai Ali. Kafin mai salama, barin Big Gaisuwar ta'aziyya ga Kanan Muhammad Inuwa Bawa, tsohon kantoman mulkin soja na jihar Gombe wanda Allah ya yi rasuwa ranar Juma'a da safe. Allah ya ji kansa da rahama, mu kuma kyautata namu ƙarshen. A madadin kowa da kowa, alheri ke muku, fata alheri.